بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين بقوا جوات جمادى الثانية هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الشكرة دبوء إذا قريه إذا قوم شاترة وانده إذا أشرين دترة ga watan September 1998 al-Sheikh al-Muhaddith al-Allamah al-Faqih Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin al-Albani wa hafizahullahu yace wa kana yaqulu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana cewa wato muna karkashin babin da ke bayani akan qira'atuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba'da al-Fatiha karatun da manzon Allah yake a bayan Fatiha bayan yayi Fatiha yayi amin me yake karantawa yaya yake karantawa sai malam yace annabi ya kasance yana cewa inni la adkhulu fi salati lamma wani lokacin nakan shiga sallah wa ana uridu italataha ina son in tsawaita wannan sallar saboda wannan sallah da ka gani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tayyib wa ju'ilat qurratu 'ayni fi salati yace a duniyar nan baki daya tikkale kale da wani abu na duniyar nan abinda Allah ya sa mini so shine an-nisa'u ina da son in aure ainihin mata yi wat-tayyib ina son turare manzon Allah yana son turare yace sallah kuma kwanciyar hankali na da natsuwa ta an sa ta a cikin sallah da zarar al'amari ya dawo manzon Allah in ya daidai da dabda lokacin sallah sai ya ce arihna biha ya bilal ka ta mana da sallah kai sallah ka ta da kiran sallah kai iqama yanzu da an ta da sallah sai manzon Allah da ya shiga sallah shikenan ya fara karatun alqur'ani duk wata damuwa da hayaniya ta duniya sai ji ya manta to yanzu ya koma kai sai suna ganawa da Allah rabbul alamin to yace yakan shiga sallah da nufin ya tsawaita ta fa asma'u buka as-sabiy sai in ji kukan yaro fa atajawwazu amma sai in takaita fi salati sai in takaita sallata mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min buka'ihi saboda yadda na san uwa take jin zafin kukan danta dama ana bayani ne cewa wani lokacin annabi na takaita sallah saboda kukan yaro in yaji a sallah ko to in annabi yaji yaro na kuka sai tausaya wa uwar yanzu wannan uwa ba yadda za ta yi ne ba da yadda za ta yi ba yadda za ta yi ta batsanta yana kuka to dan haka tunda sallar ta yi tsawo sai manzon Allah sai takaita saboda me saboda ya ainihin tausaya maka kai wannan yaro ya tausaya miki ke wannan uwa shi yasa alherin Allah ya kaiwa alfazazi alfazazi yace minal abi ahna wa minal ummi arhamu manzon Allah ya fi ainihin ubanka tattashinka da ji da kai da yi maka kaza manzon Allah ya fi uwarka tausayinka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annan inda kake din nan yanzu kana tunanin babarkace maka tattalin kaza babanka ya fi maka dan keke na yara ya fi maka kaza ya fi maka kaza to manzon Allah ya fi ka waɗannan ya fi iyayen nan naka kaunarka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ainihin hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim sune ainihin suka ruwaito shi wa kana yabtadi'u min awwali surati wa yukmiluha fi aghlabi ahwalihi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan ya fara ainihin surat yana fara ta daga farko kuma a mafi yawancin lokuta yakan cike ta jama'a mun fahimta misali in manzon Allah ya fara wal fajri to yakan kai har karshen ta bai cika rarraba surori ba yakan so kowace sura ya fara ta daga farkon ta ya take ta har karshen ta a mafi yawancin lokaci kaga wannan ya nuna maka wani lokacin yana farawa daga farko kenan ko ya tsaya a tsakiya gashi a kafa yace ya dunnu li zalika ahadithu kathira fata'ati fi ma ba'du yace hadisai da yawa suna nuni ga kan haka za su zo waɗannan hadisai daga nan baya insha Allah domin kaga wannan magana ce fada ba fiqh bane ya fada ai ba hadisi bane fiqh shi ne kawai ya fada wa yaqulu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka kance yana cewa a'tu kullu suratin hadhaha min ar-ruku'i was-sujudi kowace sura ku ba ta rabanta na ruku'u da sujuda wato kowace ainihin wato sura to ya zama ku sauke ta a raka'a daya bashi yace ibn abi shayba shine ya rawaito wannan hadisi a cikin juz'i na farko takadda ta kari fuska ta farko wato ya kafa hujja da musannaf na ibn abi shayba a lokacin ba a buga shi ba a yanzu an buga shi wa ahmad da al-imam ahmad wa Abdul Ghani Al-Maqdisi da babban malami malami uban malaman hadisi kenan Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi duk inda kaga malamin hadisi a duniyar ilimi bayan wannan malami kowane ne shi to gabar wannan malami yake rawa insha Allah saboda wannan babban malami shi yazo rubuta littafi Al-Kamal fi Rijal duk magajin hadisi Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah sai da ya kawo kosasshen tarihin su wannan littafi kwatankwacin mujalladi 40 zuwa 45 zai kasance to akwai tahzibin shi kuma wanda babban malami yayi tahzibul kamal al-hafiz al-mizzi an buga shi mujalladi 35 sannan ibn hajar kuma yazo ya sake wata rarrawar ko da kafin ibn hajar an samu ainihin khulasatu tahzibul kamal sannan ibn hajar ne ibn gulmaran yazo ya tahzibut tahzib sannan yazo ya kara yin taqribut taqrib to wannan taqribut taqrib taqribut tahzib lallai indai kai malamin hadisi ne ko kai dalibin hadisi ne ya zama kana da shi saboda in ba da haka ba ya za ka hukunta waɗannan malaman hadisi da kake jin kana karanta su haddathana abdullahi ibn maslamata qala akhbarana malik an nafi'in an abdullahi ibn umara an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗannan mazajin duk sai ka ji tarihin su ɗaya bayan ɗaya yaushe akai kaza yaushe akai kaza a tattakaice to cikin taqribu kenan in kana son ganin cikakken bayani ko ma tahzib jama'a mun fahimci wannan to wannan babban malami Abdul Ghani shine wannan littafi to yana da littafi As-Sunan to a cikin wannan littafi ya rawaito wannan hadisi shi yasa malamin yace fi sunan a cikin littafin shi As-Sunan a cikin juz'i wato takadda ta tara fuska ta biyu bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci shi ma kaga wannan littafin ya hujja da shine kafin abu ga shi kenan fa fi lafzin a cikin wani lafazi annabi yace li kulli suratin raka'a kowace raka'a a bata sura guda kowace sura raka'a guda kowace raka'a sura guda da yadda ka fasara hadisin yayi kowace raka'a sura guda a sauke a cikin ta kowace sura a sauke ta a raka'a guda wannan hadisi ibnu nasrin shi ya rawaito shi a cikin littafin shi qiyamul layl kenan ibnu nasrin yana da littafin shahararru guda biyu akwai qiyamul layl akwai qiyamul ramadan to a cikin qiyamul layl ya rawaito wannan والطهاوي ده الامام الطهاوي بسند صحيح ده اسناد مي انغنش بمعنى الحديث عندي الشيخ العلامه الفقيه الالباني يجي فسر وانا الحديث مي اولينا اجعلوا لكل ركعه سوره كامله قوه سوره تو قوه ركعه قبات سوره غدا ده سكوتين ده غدا حتى يكون حظ الركعه بها كاملا هيا وانا wannan ainihin wato sura tara bautu da raka'a ɗaya cikakkiya wal amru lin nabi wannan umarni da manzon Allah yayi yana nuna mustahabbanci ne bi dalili ma ya ati aqabahu saboda bayanan da za su zo a baya jama'a mun fahimta bayanan da za su zo a baya wannan yana nuna maka ash-shaykhul allamatul albani banda hadisi ya san fiqh ma shi domin wannan hadisi da annabi yake cewa a atu kullu suratin hazzaha min ar-ruku'i was-sujudi kowace sura ku ba ta rabanta na ruku'u da sujuda umarni ne ko ba umarni ba to umarni a wurin malaman usulul fiqh suka ce yaqtabul wujub yana hukunta wajibci sai dai inda wani dalili da zai sassauta wajibci din to shine nan ash-shaykhul albani yake son ya nuna maka ba lalle ne kowace raka'a dai sai ka sauke mata sura guda ba ka iya farawa ka datsa ta me yasa saboda dalilan da ba a samu a baya to ashe wannan umarnin mustahabbi ne kowace raka'a ka bata sura guda kenan jama'a mun fahimci wannan to umarni in yazo haka lalle ake daukan shi lalle dole ne a dauke shi kai tsaye akan wajibci to in an samu abin da ya sassauta wannan umarni to sai ya koma ko ga halacci ko kuma ya koma ga ainihin mustahabbanci na daga cikin umarnin da ke komawa ga halacci in yazo a Qur'ani ko hadisi shine al-amru idza jaa ba'da an-nahy idan da can annabi ya hana mu kaza ko da can Allah ya hana mu kaza daga baya kuma sai ya dawo yace mu yi to wannan cewa mu yi da yato ba wajibi bane mu yi ya halatta mu yi misali a lokacin da ainihin aka kira sallar Juma'a sai Allah yace ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah ya kumu mene idan an kira sallah ranar juma'a ko a kin tsaye tafi masallacin juma'a kaga wannan ya nuna mana kenan lalle a tafi ainihin masallacin juma'a sai ya ce yazarul bai'a ku bar ciniki mun fahimci wannan da kyau ko kaga anan an hana yin ciniki ana nan kuma sai Allah ya ce fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi idan aka gama sallah sai kuma ku shiga bayan kasa wannan ya tafi kasuwa wannan ya tafi ofis wannan gona wannan kaza sai ku je neman arziki ciniki sai da sayarwa to yanzu anan wannan umarni da Allah ya dole ne in an fita masallacin juma'a idan ni ofisa ne in koma ofis dole ne in ni manomi ne in koma gona dole ne ni idan dan kasuwa ne in koma kasuwa a'a amma ai gashi kuma Allah ya ce in an gama sallah ku koma to wannan al'amru ne ja'a ba'dan nahyi umarni ne yazo bayan hani dan haka la yaktadul wujuba huna inma yaktadi huna al-istihbab ko kuma ainihin al-ibaha ko ya nuna maka mustahabbi ne din wannan umarni ko kuma halal ne domin da za a tashi masallacin juma'a ya zama kai ka riga ka tashi a office ko ka tashi a gona ko ka rufe kasuwarka sai ka je sai kai kwanciyarka ka je ka huta ya halatta maka jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ba muna nufin ka dauki juma'a ta zama maka ranar hutu ba gaba daya wannan ba addinin musulunci bane kace kai duk juma'a ba za ka rinka fita ba saboda girmama addinin musulunci ko kuma saboda wani boka ya baka fatawa in boka ne baka fatawa duk ran juma'a baka kasuwanci to kai kafirci babu bokan da zai ce maka karka fita rana kaza in ka fita kaza zai same ka kuma ka bi wannan magana ta shi shikenan ka zama kafiri domin boka kafiri ne mai aiki da maganar boka ma zunzurutun kafiri ne domin mujarrad zuwa wurin boka kawai ko da ya ga maka magana baka yadda ba zuwa wurin nashi kawai sai ka kwan 40 kana sallah ba a karba ba hadisi ne sahihi cikin sahihi muslim shi yasa kowane ne kai kana lallaba kana zuwa wurin bokaye dan akwai ƴan uwan mu dake cewa su ahlus sunna ne saboda nifaka sai su lallaba suna zuwa wurin bokaye da an yi musu magana sai su ce addu'a ba kyau ne ba wanda ya ce addu'a ba kyau addu'a ka ji Allah gafarta malan amin addu'a babu laifi don sahabbaina zuwa annabi ne musu addu'a amma tsakaninka da Allah addu'a ka je maka kuma idan shi boka ne dan ne zaka je boka maka addu'a in ka je wurin boka ya maka addu'a ma'ana ka yadda da al'amarin shi kenan ya gaya maka magana ka ji kenan kai ma ka zama kafiri idan addu'a kake so tafi ka je ka samu wani malami na sunna wani mukhlisi wani mai tsarkake zuciya mai tsarkin aiki mai tsarkin zuciya sai maka addu'a in kai haka kai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama dan sahabbai suna zuwa wurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ai musu addu'a wannan ta zo mai farfadiya mun ka labarin ta tace ya manzon Allah ina farfadiya ka roƙan man Allah in daina farfadiya manzon Allah yake da baki hakura to akwai tabbas game da aljanna tace to tunda haka ne a roƙi Allah ina fadi nakan yi tsaraici in daina yin tsaraici manzon Allah ya roƙa mata Allah ta daina yin tsaraici wannan hadisi yana nan cikin Bukhari da Muslim akwai hadisi sahihi wanda Imam Tirmidhi ya rawaito a cikin littafin shi As-Sunan wani makafi ya zo ya ce ya manzon Allah ka roƙan mana Allah idona ya bude manzon Allah yake ka tashi kai alwala mutum ya tashi ya alwala yace ka tashi kai sallah raka'a biyu ko raka'a biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya daga hannu ya roki Allah Allah ka warkar da shi ka bude mishi da ido da manzon Allah ya gaba wannan addu'a sai ya ce kai kuma ka daga hannu ka roki Allah ya amshi addu'a ta da ne maka wannan ita ake kira at-tawassul bi du'a'i rajulin salih makahu ya daga hannu ya fuskanci al-qibla ya Allah ka amshi addu'ar da manzon Allah ya mini sai ido ya bude to wannan sunna ne mas'ala ta da ne ka harkoki sai ka je ai maka addu'a babu laifi akan haka amma wanda zaka je wurin shi sai zama wani mai tsarkin zuciya mai addini amma ba boka ba boka arme ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ya kamata kowa ya fahimci wannan da kyau Allah ya shiryar da mu yawa to dan haka al'amru idza jaa ba'da an-nahyi yaktabi al-ibaha ko to wannan kenan to dama bayanin da muke shine ran juma'a kace da baka fita ba ko muka ce to wani boka ne baka fatawa to kaji amma idan kawai kai ka ce ai tunda yau dai juma'a ya kamata ni in daina fita saboda in girmama wannan rana to kai bid'a muharrama wannan haramun ne ka aikata babu wannan a cikin addinin musulunci ka fita kasuwa daga kasuwa ka wuce ainihin masallacin juma'a ko daga office ka wuce in ka dawo ka wuce office ko ka wuce gona ko kuma abin nan sai dai in kana da bukata ne yau ka shakata amma ba ka ce ka aje juma'a din ranar juma'a ta zama maka hutu ba shi yasa ina yan boko dake cewa za ku yi addinin musulunci wallahi ku je ku yi karatu in ba haka ba duk bokon ku bokon banza ne Allah ba wai hamasa yake so ta addini ba kawai ba zili yake so ba kana da karsashi da san addinin musulunci sai in kai daidai Allah zai karba ɗan boko suna da sha'awa addinin musulunci amma girman kai ba zai basu je su koyi karatu ba sai mai je sai Qur'ani mai translation Yusuf Ali Muhammad Ali Mamadu Kefital da wanda haka zai koyi Qur'ani wannan ya je sai Bukhari fasara turanci wannan ya je sai Muslim fasara turanci wanda haka zai koyi addinin musulunci sai ka ji shi a gidan radio wai shine shugaban musulmi yana jawabi wai ya karanta translation ai wannan ya wuce qatl wal maqtul al qatl kenan wannan ka san malaman hadisi suka zo siffanta malamin hadisi mutumin kirki kamar Imam Malik in malamai za su siffanta shi ba ma sa cewa adili sai a ce al-adl shi kanshi adalci ne Imam Malik to wannan ai ya wuce ma a ce qatil wal maqtul wannan al-qatl kenan shi kanshi kisan kai ne wannan mutum kana raba shi ka mutu to sai ka ji wai suna cewa wai lallai suna gwagwarmayar a ba su juma'a ta zama ranar hutu kamar yadda aka bawa arna asabar da lahaji ta zama ranar hutu haza laysa min al-islam wannan ba shi cikin addinin musulunci har hutu da ake na islamiya in za ku hutu dai yara su dan kwakwalwarsu su shakata amma ku daina cewa wannan abu yana da asali fa ana cewa wai Umar ya dawo tafiya yara suka tare shi yayin farin ciki yake to alhamis da juma'a yaran a makarantar allo a rinka musu hutu yaran islamiya a rinka musu hutu ainal isnad wa ainal hujja wa ainal burhan wa min aina lakum hadhihi alqissa fil islam hatta tu'assisu alaiha hukman min ahkami shari'a muhammadiyya sallallahu alaihi wasallam sai ka kawo isnadi isnadi ya inganta to yaya akai babu isnadi wani babban malami ne mai suna Ash-Shawshawi shine kawo wannan kissa ce kawo ta a cikin littafin shi Allah ya ji karai malam Abdullahi Gwandu shi ma ya kawo ta a cikin littafin shi mai suna Fara'idul Jalila kissa ce wannan ya ji daga wannan yadda ka san an yi amarya a gidanku ku ƴan yara za ku je tana koya muku tatsuniya ainan isnad wannan amarya na da isnadin tatsuniyar nan da take yi in ta kai isnati za ta kawo tiryan tiryan taji daga wani har ta kankan giza da koko wanda abin ya fara a kan shi to akwai wannan isnadi to haka wannan kisa wannan ya ji daga wannan wannan ya nakalto daga wannan ne amma babu isnadi zuwa ga Sayyidina Umar wanda ya inganta a kan ta shi yasa in kuna da bukata za ku iya karantar da mutane ranar alhamis ko ranar juma'a amma in kunna shadu za ku ce to saboda mutane su dan kwakwalwarsu su dan huta za mu ware musu alhamis da juma'a ko asabar da lahadi ko litinin da talata ko wata rana a rinka shakata saboda karatu yana bukatar saisaitawa to wannan kaga wata mas'ala ce daban amma in kuka ce abin yana da asali to sai kun kawo asali shine isnadi kuma sai isnadi ya inganta li'anna al-isnad min ad-din wa laula al-isnad laqala man sha'a ma sha'a isnadi addini ne ba dan da isnadi ba da wanda ya so ya fada abin da ya so da ya fada amma da ka gama fadi sai a ce daga wa shi wannan daga wa shi wannan daga wa zuwa ga wanda mas'alar ta faru a kan shi sa'annan mutanen nan mutanen kirki ne sun cancanta a karbi magana a wurin su suna da rike magana sa'annan sun faɗi da junansu abu nawa kenan uku abu na farko wani da yace daga wa ne sun faɗu abu na biyu shine mutanen kirki ne abu na uku in mutanen kirki ne suna da haddar da za su iya haddace wannan maganar dan ba duk mutumin kirki ake karban hadisin shi ba fa in ba dan haka ba duk hadisin Abu Hanifa da sai a karba amma malaman hadisin suka zo suka ga isnadi akwai Abu Hanifa a ciki sai rahimahullahu wa huwa da'if Allah ya ji kan Abu Hanifa amma mutum ne mai rauni ba wai mutumin banza ba mutum ne mai rauni yana da raunin hadda kwakwalwar shi ba ta haddace abu yadda ya ji shi dan haka sai ka hada abu biyu sai an samu kai mutumin kirki ne sa'annan kuma sai an same ka kana da ainihin bab kana da hadda to sannan isnadin kuma sai an samu babu ɗayan jibba guda biyar waɗanda ake zargin isnadi in ɗaya ya faru ya mutu. Jama'a mun fahimci wannan da kyau, shi yasa aikin aiki ne, duk wata kisa da kuka san kuna bayarwa da sai ku zo ku bincike yaya isnadin ta tukuna. In ba haka ba to shikenan kuma kuna ba da dariƙa kenan, kuna raba mutane tasu wazifar kenan, sun zama shehunansu sun zama muridanku. Allah ya kiyaye. Wa kana taratan yaqsimuha fi raka'atayn, wani lokacin manzo Allah ya kasance yana raba ainihin ita sura daya a cikin raka'a biyu. Gashi wannan magana yace Ahmad ya ruwaito ta wa Abu Ya'la min tariqaini, al-Imam Ahmad da Abu Ya'la suka ruwaito wannan ainihin hadisi ta hanyoyi biyu. Wanzur al-qira'ata fi salati al-fajr, Al-Sheikh Al-Allama Al-Albani yace ka karanta babin da ke magana akan qira'a a cikin sallar asuba na wannan littafi Sifatus Salah. Zamu zo mu karanta a gaba, zaka ga cikakken bayani akan hujjoji game da wannan. Wa taratan yu'iduha kullaha fi raka'ati thaniya, wani lokacin kuma annabi sai maimaita raka'ar da ya karanta a raka'a ta farko, sai maimaita surar da ya karanta a raka'a ta farko, sai maimaita ta a cikin raka'a ta biyu. Misali ya karanta idza zulzilatil ardi a raka'ar farko, to in ya zo raka'a ta biyu sai sake maimaita idza zulzilatil ardi. Malaman fiqhu wasu daga cikin suka ce makaruhi ne, to amma dai manzon Allah ya yi don haka ba makaruhi bane, shari'a ce. Thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri, su wasu abubuwa suka kalla sai suka ce makaruhi ne, to amma tun da manzon Allah ya ba makaruhi bane, domin shi mai riwayar zai zo ya ce ko annabi ya yi haka da gangane ko ya manta ne, to zaka ji malam zai ce a'a, a zahiri annabi ya yi haka ne don ya shar'anta al'umma cewa haka ya halatta. Gashi a kasa yace kama fa ala fi salatil fajr, kamar yadda annabi ya salla al-fajr, wa sayati qariban, bayani zai zo nan gaba, shine misalin da ne. Wata salla al-fajr sai annabi ya karanta wannan sura idza zulzilatil ard, sai ya sake zuwa raka'a ta biyu ya sake maimaita ta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa kana ahyanan yajma'u fi raka'ati al-wahidati bayna suratayn aw akthara, wani lokacin manzo Allah ya kasance a cikin raka'a daya sai ya hada sura biyu ko fiye da sura biyu. Gashi a kasa yace wa ya'ti tafsiluhu wa takhrijuhu qariban, bayani dalla dalla da kuma bayani akan waɗanda suka fitar da wannan hadisi zai zo anan gaba kadan insha Allah. Wa qad kana rajulun, duk inda kaga Al-Sheikh Al-Allama Al-Albani yayi kausi, to yana nufin wannan hadisi ne. In ko kaji ya bada magana irin wannan, to yana nufin wannan ya kawo fahimtar shi ne. Sai kaji a kasa yace amma ga can gaba ka duba hadisi za su zo da za su goyi bayan wannan magana. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Wannan shi ake kira fiqhul albani. Albani ba albani ni mai karanta littafin albani ba, albani albani mai littafin sifatus salati. Akwai littafi da almajirin shi yayi Salimu Hilali, Salimu Hilali wanda suka hada gwiwa da shi da Ali Hassan Ali Abdulhamid suka yi littafi sifatus saumin nabi. To akwai littafi da ya sa mishi Sunanul Amani fil wusul ila fiqhul albani, ko ka san wannan littafi? Ma'ana tsani amintacce. Ai akwai tsanin da ba za ka amince ba sai an dafe maka dan ka rikito ko? Yace to wannan amintaccen tsani ne zuwa ga kaiwa ga fiqhul albani. Sai littafi ne shi juz'i guda haka, bai kai ma girman sifatus salati ba cikakke haka, sai ya ce maka mas'ala kaza ga fahimta a Sheikhul Allama Al-Albani. Zai ce duba littafin shi juz'i kaza, mujalladi kaza, shafi kaza, za ka ga dalilin shi akan wannan fiqh. Kamar yadda kake ganin a kawo fiqhun wani, wani ya ce kaza, wani ya ce kaza, haka ya tattara shi ne sanya littafin Sunanul Amani, tsani amintacce wanda ya zauna daren daƙam ba motsi ba sai an dafe. Fil wusul ila fiqhul albani, wanda zai kai ka zuwa ga fiqhul albani. الشيخ العلامة الألباني الألباني بالضمان من حديث. وقد كان رجل من الأنصار وكاد الشيخ الألباني كامل تيوى النبي كان هذا سورة بيوان لو كتن عركة أديكو سيكي أما تككن باني دنجني دا النبي زيزو أهكا أما غا وني صحابي دي أيكا تهكا النبي يتبت بشيدان هكا ألباني كاوش أصنع وانا لتافي دا النبي يتبت بشيدة بيتك شرط لن دا ألباني يكا ودن ياتي شرط لنش سيادة أبن دي ودا دا النبي كوشي زيكا أصنع وانا لتافي. To tunda wannan sahabi yana karanta surori biyu a raka'a kuma annabi ya je tabbatar da shi, to abin ya zama marfu'i kenan hukumin ko? Wato annabi ya yi da hukuncin. Wa qad kana rajulun min al-ansar, haqiqa ma an samu wani mutum cikin mutanen Madina ya ummuhum fi masjid Quba, yana musulmanci a masallacin Quba. masallacin da aka kafa foundation shi a bisa tsoron Allah, wannan masallaci na Quba da manzon Allah ya iso Madina, sai bai shigo garin Madina ta kanas ba tunda ya iso, sai ya tsaya kamar a baya tsakanin Quba da ainihin Madina, kamar a ce mutumin da ke nan Zariya ne sai ya taho daga Kano, to kamar a ce kwatankwacin Bukoro zuwa nan Zariya, ka dubi da Bukoro take da Zariya, to haka gwargwadon ainihin naman ta gwargwadon kilomita din da ke tsakani, sai ya tsara mun zo ta munasaba na tuna sai in gaya muku, amma dai kwatankwaci ne muku kunan da kuke nan Zariya misali, sai dai wanda zai je aka fito dai tafiya dai ba bai ta zara ba ce, jama'a mun fahimci wannan da kyau ko, to wannan masallaci wannan gari sai Annabi ya sauka a ciki domin akwai dangin uban shi asali waɗanda suka zauna a wurin, to sai ya sauka wurin su dan ya sadar da zumunci sallallahu alaihi wa sallam. Manzo Allah ya ce a cikin hadisul qudusi, Allah ya ce zumunta suna ne daga cikin sunana na tsaga, sunana ar-rahmanu ar-rahim, Allah kenan zumunta, kuma sunanta ar-rahimu daga mahaifa, Allah ya ce duk wanda ya yanke zumunta sai na yanke shi daga rahamata, duk wanda baya sadar da zumunci to Allah baya kaune shi. Ranar gobe kiyama hadisi sahihi cikin sahihi Muslim, manzo Allah ya ce za a kawo zumunta a ajiye dama, a ajiye amana a hagu, ko kuma wannan a hagu wannan a dama, ɗaya dai na gefe nan ɗaya na gefe nan, sai a ce to ka taka firadi za ka wuce, ka ci amana za ka burma ƙasan firadi, ka yanke zumunta za ka ainihin burma, dan haka tun farko ma baka hau ba firadin balle ka tunjima a tsakiya, kana taka firadi ka taba cin amana sai ka afkawa ciki kasa kuma jahannama ce, kana taka firadi ka yanke zumunta sai ka afka a ciki, dan haka zumunta babba a bace, dan haka yana isowa sai ya fara sauka wurin dangin ubanshi tukuna ya sadar da zumunci, to anan ne aka zo aka gina masallaci na ainihin Quba, to wannan masallaci Allah ya yabe shi a cikin alqur'ani yace fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, a cikin masallacin Quba akwai wasu mutane masu son tsarki, wallahu yuhibbul mutahhirina, Allah na son mutane masu tsarki, sai manzo Allah ya je tambaye shi yace kai mutanen Quba Allah ya saukar da aya ya yabe ku wanda irin tsarki kuke, suka ce mu dinnan muna zaune ne kusa da wasu Yahudawa, muka ga duk san da Yahudawan nan suka yi fitsari ko kashi ba wai katsewa suke ko wani abu a sai su sa ruwa su wanke, sai manzo Allah ya ce wannan abu shi yasa Allah ya yabe ku, ku ci gaba da yi, ma'ana Allah yana son kai fitsari ka sa ruwa ka wanke, ko kai kashi ka sa ainihin ruwa ka wanke, to akwai wata riwaya mun karata wannan hadisi da tace wai sai suka ce saboda duk sanda suka kashi ko fitsari suka kashi da suka katse da dutse sai kuma su sanya ainihin ruwa su wanke, wannan riwaya bata inganta ba, abin da ya inganta shine magana ruwa din, dan haka abin da yake daidai shine in kai fitsari sai ka wanke da ruwa, ko kuma ka aika shi sai ka wanke da ruwa, ko ka sanya dutse ka ainihin share, ko ka sanya takarda ka share, amma ka sa dutse sannan ka sa ruwa, kamar yadda wasu malaman fuqaha suka ce atyabu, a wannan ba atyabu bane, li anna al hadith al warid bi zalika hadithun da'ifun munkar la yajuzu li ihtijaju bihi fayushra'u alayhi shari'atan min shara'i al islam, hadisin bai inganta ba, dan haka ko dai ka sa ruwa shi kadai ko dutse shi kadai ko toilet paper shi kadai, amma su wanda dai fuqaha da ma suka tsara kamar yadda mai askari da sauran suka ce ka sanya ruwa shi yafi dutse, amma ka hada dutse da ruwa kuma yace shi yafi, a to lalle dai kai ɗayan biyun, su waɗannan fuqaha da ma kamar yadda muka faɗi tun farkon karatuttukan mu jama'a, wasu hukunce-hukuncen sukan yi su ne sai a bincika sai a ga hadisan sun zama masu rauni, to tunda haka ne ashe kaga lallai in hukunci waye gari ya zama an yi shi aka gano asalin hukuncin ya tuntsire, to hukuncin ma ya tuntsire, domin tushen bishiya ya riɓe ya faɗi ina reshe zai tsaya ƙasa zai yi shi ma, to don haka aka yi wa ilimin hadisi kirari da cewa ilimi ne khadim وسائر العلوم مخدومه, ilimin hadisi shine namiji, shine ne yin cefane, shine ne nemo gida, shine uba, sauran ilmomi na fiqhu ne na ko menene makhduma, su kuma cima kwance ne, domin malamin fiqhu zai tsayaye ta hukunci ta hukunci malamin hadisi yana zuwa sai dubi hadisin tukuna ya inganta eh to in ya inganta to mecece ma'anar shi da ba za ta bayar zuwa ga wancan hukuncin a to hadisin bai inganta ba to wannan shafi goma da ka cika duk kai wahala sai dai a ce Allah ya saka maka da alheri kyakkyawan niyyarka jama'a mun fahimci wannan da kyau to ashe yanzu nan aikin malamin fiqhu zai fara gabata ko kafi malamin hadisi yayi ashe sai malamin hadisi yayi aikin shi tukuna sannan sai ainihin malamin fiqhu yana shi to sannan sai kowane malami yana shi haka malaman lugal arabiya akwai kissoshi da dama a cikin adab akwai tatsunniyoyi da dama irin kissoshi wadanda yake ga sunan suna imrul qaisi kissoshi imrul qaisi wadanda ake bayarwa cewa shi zai dauke da tutar dan wuta a ranar alkiyama wannan hadisi a kashin gaskiya bai inganta ba to amma dukkan kowa ya karanta adab an ta kafa hujja da wadannan zantutuka wannan zance dangane da imrul qaisi ya zo a cikin hadisi maudu'i hadisin ƙarya ne to kaga ashe su kansu malaman adab ba za su yi nasu adabin ba za su gina hukunci ba sai malamin hadisi ya aikin shi to haka malaman tafsiri ba za su fasara aya kaza ba ko hukunci kaza sai malamin hadisi ya duba shin wannan qira'at tukuna ta zo ta haddi yadda ta inganta mutawatir shin wannan ainihin hukuncin da za su zartar dangane da kaza ya inganta mun buga misali ko kuma mun sha buga misalai ma akan haka misalin an zo an gaba karatun alqur'ani kuma da zamu zo zamu buga wannan misalin mas'ala aka ji wasu suna kabbara in sun zo wadduha ko kuma ainihin in sun gama wadduha zaka ji ainihin sun karanta bala wa ana ala zalika min ash-shahidina to du wattini du wadannan ainihin bai inganta zamu zo za a yi bayani akai gaba ta musamman a cikin to jama'a kun doji don haka ilimin hadisi shi qadim wa sa'irul ulumi makhduma sauran ilmomi to ci makwance ne sai malamin hadisi ya tashi ya zage tukuna sannan dan haka kaga manyan malamai kamar su ainihin al-Imam Muhammad ibn Ali al-Shawkani Shawkani din nan da kake jin shi babban malami ne da bai gaza ainihin Ibn Hajar a wajen ilimi ba sai dai zamani ne kowa da nashi Shawkani ya zo daga baya da yazo yana sharhin littafin Muntaqal Akhbar littafin da kakan Ibn Taymiyyah yayi kafin ya sharhin hadisin sai ya fitar da takhrijin hadisin tukuna ya inganta sannan sai ai sharhi in ba haka ba hadisi bai inganta ba kamar da zaka ga malam Jazairi Allah ya saka mishi da alheri yake a cikin Minhajul Muslim sai ya kawo hadisi shi kansa ya ce bai inganta ba sai kuma ya ce wal amalu alaihi ba haka yake cikin Minhajul Muslim ba ko karanta zaka gani Minhajul Muslim na Malam Abubakar al-Jazairi Malam Abubakar Jabir al-Jazairi wani babban malami ne yana karantawa a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manyanta kurai da gaske Allah ya shigar da mu to وقد كان رجل من الانصار يؤمهم في مسجد قباء وانا مسلاتي na quba a yanzu wani babban malamin mu ne yake limancin shi masallaci ne babba ana sallar juma'a da dukkan salloli a Sheikh Muhammad Zarban Al-Ghamidi shugaban ainihin daura ta Najeriya shine limamin wannan masallaci na quba jazakumullahu khairan al-allamatu salat wani mutum ya kasance yana yi limanci a masallacin quba وكان كل ما افتتح سوره يقرا بها لهم في الصلاه مما يقرا به تسي kasance duk sanda ya gama karatun Fatiha sai ya gama daga cikin karatutukan da zai yi na surori iftataha bi kul huwa allahu ahad sai ya fara da kul huwa allahu ahad nashi a can kasa sai ya fassara wannan magana da cewa ay as-sura ba'da al-fatiha wato daga cikin surorin da zai fara karatu bayan Fatiha kullun ya gama amin sai kul huwa allahu ahad sannan sai surar da zai raka'a ta gaba ma haka magariba in zai yi haka isha haka asuba kowace sallah zai musu haka yake kuma kowace raka'a sai suka ji abin ne musu makaki a zuciya me yasa liman yake wannan irin abu ne ko dole kul huwa allahu nan ko kuma ya batta ya ainihin wata yaya kullun sai ya hada da kul huwa allahu sannan zai wata duk abin sai fitine su hatta ya furuga min hasi ya sauke kul huwa allahu taf ya gama ta thumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha sannan ya karanta wata sura tare da ita wa kana yasna'u zalika fi kulli raka'atin haka yake a cikin kowace raka'a fa kallamahu ashabuhu sai imamu masu masallaci mutanen unguwa suka yi mishi magana fa qalu suka ce innaka taftatihu bi hadhihi sura ala gafata malam kullun ka zo sai ka fara da wannan sura kul huwa allahu ثم لا ترى انها تجزي وكسنن kuma sai kaga cewa bata isa ba hatta taqra'a bi ukhra sai kuma kazo ka kahara da wata fa imma an taqra'a biha zaka ta malam ko dai kai qul huwallahu nan ita kadai wa in ma anta da'aha wa taqra'a bi ukhra ko ka bar qul huwallahu ka ainihin wato ko dai kai qul huwallahu ita kadai ko kuma ka bar qul huwallahu ka rinka karanta wata amma mu ba mu san irin wannan abu ai qul huwallahu kullun azo aji wata aya da ita fa qala zai ce ma ana bi tarikiha ni kuma ba zan bar qul huwallahu ba in ahbabtum an a'ummakum bidhalika fa'altu in kuna so in muku limanci lalle in ne fatiha sai ne qul huwallahu sannan zan yi sura kullun in kuna so haka zan yi wa in karihtum in ba ku so taraktukum sai in bar ku ba rikici a ce ana kokowa da mabiya liman da mabiya ba abin da ya ja a'a sai in bar muku masallacin ku zaba wa kanu yarauna annahu min afdalihim su kuma suna ganin wannan mutum yana daga cikin mutane masu daraja cikin su manyan malamai to gashi babban malami suna son karatun shi suna son limancin shi amma kuma yana wani abu ba su so wa karihu an ya'ummahum ghayruhu suka kyamaci wani wanda ba shi da musulmanci shi kuma yace sai da wannan su kuma sun ce ba su so kaga wato lalle baka samu yadda kake so kenan kullum to sai suka hakura فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر لوكتين من ذن الله يجيوا أن ما صلى تيسي سكباشي لاباري لمنينا تكين حديث بخاري چيوا دورانا أصبر من ذن الله يكن تاكا تنكيف بغا أينهم مدينة يا أينهم جيز يرشوا أن ما صلى تي نقبا من فهم جوانا بكيكو فقال سي من ذن الله بسوكا غايا مشي چيوا غا أبن دي فعلو وانا متنين علمان كينا قل هو الله قل لنكا فنكوة تسورة من كي بلي ياتي بزي بريبا ko kuma muna son limancin shi ya bar qul huwallahu ko mai cigaba da tafiya daidai ya ce a sai manzo Allah yake ya fulan ya kai ya ni ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuka me ya hana kai abin da mutanen ka suke umarnin ka da kai ma mun sun ce suna son ka zamu ya hana kai wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi sura fi kulli raka'atin me yasa ka nace wannan sura kullun a kowace raka'a faqala sai wannan mutum yace inni uhibbuha ni ina son wannan sura da qul huwallahu faqala sai manzo Allah yace hubbuka iyyaha adkhalaka aljanna san da kake mata ya shigar da kai aljanna to ku kuma mu ji wannan limani za ku dauko a duniyar nan da zai yi muku limanci da yafi wannan dan aljanna wannan dan aljanna ne daga manzo Allah ne yace wannan dan aljanna ne tunda yana son qul huwallahu to ko kuma in ji wannan liman za ku dauko wanda kuke da garantin dan aljanna ne limamin ku manzo Allah yace tunda yana son qul huwallahu to ya zama dan aljanna to gobe kuma ku ce ba za ku bi shi sallah ba to kuma ku da an ba ku son qul huwallahu kuna jin tayi muku yawa yanzu yaya kuma ba sai ku so ta ba ko za ku zama min ahlul janna to saboda haka kullum ba a son malami ya saki abin da yake akai na ilimi ya bi abin da tawaga jahilai take bi don maka ce karantarwa ce na aje muku limanci ne na aje muku ku je ku dauko wanda zai gaya muku abin da kuke so amma kada malami ya sake ya sassauta ko kadan game da abin da yake shari'a ne saboda a hada kai da jahilai yan kwamiti ne yan kungiya ne daga tai ne masu anguwanni ne wallahi in ya sake ya haka sai Allah ya kama shi akan hujja saboda shi jahili bai san mutuncin ilimi ba abin da yake so da in son samun jahili ne da an ce amin a ce wal fajr ayi ruku'u haka yake so aya dai irin waɗannan gajejeru ko ar-rahman shi yasa zaka ji suna da masallaci fijo in azumi ne akwai fijo akwai da fadika nan da nan da gudu a amin sai ce wal fajr Allahu akbar to irin wannan suke so dan ne domin sa su rinka gudaguni wani ya tsananta musu kuma za su je can su tsaya a stadium a gidan dambe wurin kallon kwallo za su yi awa biyu a tsaye suna kalle suna tafi suna raha ga gemu ga komai wai ahlus sunna dai su suna ce wai daga zaran mutum ya zo masallaci ɗan izala yana sallah wai ya zama ahlus sunna duk wanda ya baka wannan fasara ya cuce ka sai ka gyara aqida ka ta zama samfarewar aqida irin ta annabi sallallahu alaihi wa sallama da ibadat dinka da mu'amalat dinka to wannan hadisi na daga cikin abubuwan da ainihin za mu fahimta lallai malamai su tsayi da kansu in ba haka ba za su samu ɗancin bayyana malanta su ba a ƙarƙashin haka ne malam Abdulrahman ibn al-Jawzi yake faɗi a cikin littafin shi Saidul Khatir yace ni na ga masu kudi da masu mulki suna wulakantar da malamai saboda suna ba su sadaka suna ba su zakka. Yace to ko dai malamai su watsar da karantarwa da wa'azi da shiryar da jama'a su je su nemi yadda za su rayu, ko kuma malamai su raba lokutan su suna karantar da jama'a wani lokaci wani lokaci suna tafiya don neman arzikin su. To kaga wannan shawara tashi ta karshe ita ce daidai, domin wannan shawara akwai barna a cikinta, don in malamai suka daina karantarwa gaba daya to al'umma sun yi asara. To su kuma al'umma ba su damu su yi asara ba, domin ba su san zafin wannan abin da za su yi asara na karatu ba. Don haka bai kamata a bar su su yi asara da kansu ba. Kamar yaronka ne zai san zuwa makaranta ka kama shi ka dake shi, wannan duka na kiyayya ne ko na soyayya, san da zai zama gwamna ko ya zama kantoma ko ya zama sakatare ko ya zama kaza ba amfanin shi bane. Kai tabi'i ne akan jin dadin, yana can iya condition kai sai maka yan banka nan kana tafi kana minna, saboda kai a kauye kake shi ko yana can bariki yana shan iya condition. To amma a wannan lokaci da kake dukan shi yana ga kana zalunta shi kana kuntata mishi. To haka a yayin da ainihin malamai suka daina karantarwa to barna za ta biyo baya, domin su mutane suna ganin yayin da suka dubi kuɗi suka bayar malami yana karantar da su, to suna ga sun yi asara, domin suna ganin waɗannan kuɗi sun yi asarar su akan abin da ba zai sake dawo musu ba, saboda ba su san muhimmancin abin da ake karantar da su ba. To kaga tunda haka ne sai a ce hukuncin su hukuncin yara, ba su san muhimmancin abin da ake musu ba, sai dai aita musu. To sai malami ya biya kare mutuncin shi don ya iya faɗan shari'a kai tsaye baya shakka kowa, tun daga mai mulki har ɗan uwan shi malamai har masu kuɗi har mamu har almajirai har kowaye, sai zama shari'ar musulunci ta samu bakin magana kai tsaye babu abin da zai tare ta. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu. Sannan yana daga cikin abin da za a fahimta a wannan sura shine dalilin da yasa shi malam ya kawo shi, don ya nuna cewa za a iya karanta surori biyu kenan a cikin kowace ainihin raka'a. Jama'a mun fahimci wannan. To a cikin kowace raka'a, wacce raka'ar, sai Imam al-Bukhari ya hujja da wannan hadisi akan cewa dukkan raka'o'in sallah ba wai raka'o'i biyu farko ba kawai, yace hadda raka'o'i biyu na ƙarshe, yace saboda ya ce wa kana yasna'u dhalika fi kulli raka'atin, anan kuma ya sake cewa wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surati fi kulli raka'atin, a kowace raka'a ta farko da ta biyu da ta uku da ta hudu, Bukhari sai ya hujja da haka. Domin ka'ida a cikin ilimin usul, idan kullu ta taso ainihin wato kalma wadda ba ta da alif da lam a gabanta, to tana gane wannan abu duk baki daya. To yanzu sai mu zo mu kalli wannan kullu din. Kullu din nan kullu kulliya ce ko kullu juz'iyya ce? Kullu kulliya ce, domin gashi ta ce kullu rak'atin, kowace raka'a, ma'ana kamar da Bahaushe yake cewa kullu kuciya kenan. Kowa ya bata zai sha duka har da mangari, ma'ana tun daga sarki har da gaji har yalla bai har almajirin gari ke. To haka wannan kullu din, duk sanda kake karatu a larabci sai kaga kalmar harafin kullu, kullu din nan sai kaga kalmar da ke gabanta babu alif da lam, to ta gane. Dan haka Allah ya ce wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi umkihi, wannan kowane mutum ya shafi wannan hukunci. Duk tambayoyi in aka gama maka su baki daya, ya tattare sai ya aje wannan matsala a wuyanka in dai kai mutum ne. Sannan kuma Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul maut, kowane rai sai ya dandana mutuwa. Dan haka hairan manzon Allah sai da ya dandana, yana kwance na cikin zafin fitar rai. Yar shi Fatimatu Zahra tace ya baba na ga kana cikin halin damuwa da wahala, yace Fatima ki hakuri daga yau ba sauran damuwa da wahala ga babanki. Wannan ta ƙarshe yace duk wanda yazo mutuwa sai ya dan dacin mutuwa, sai dai a ce wani abin yazo mishi ba sassauci, wani kuma a ce Allah ya sassauta mishi, amma rai in zai fita a jikinka lalle sai ka ji fitar shi. To shi ne kullu nafsin za'iqatul maut. To Bukhari ya hujja da wannan, domin yace a raka'ar farko za a iya karanta Fatiha da sura, raka'a ta biyu ma haka, raka'a ta uku ma haka, raka'a ta hudu ma haka, kuma wannan shine daidai jama'a. Sai dai abin da ake so, misali raka'ar farko ka karanta aya wadda take, misali a ce aya 30 ko, to raka'a ta biyu sai kai aya 15 misali, ko kuma dai abin da bai kai wancan na farko ba, ragi ko kuma kwatankwacin abin da bai kai na farko ba. To raka'a ta uku in kai Fatiha, za ka iya haɗawa da sura
sai zama ko ayoyi ko ta sura ga jeruwa haka raka'a ta hudu mun fahimci wannan ni kuma ka tsaya akan fatiha fatiha kawai yayi kai baki dan sallama an baka karanta sura baka karanta fatiha fa yayi fa dan zo zamu samu wannan hukuncin gaba daya ma ka zo kai alhamdulillah rabbil alamin kana amin sai kai allahu akbar sallah ta yi fa mun fara bayani akan haka makonnin da zai gabata kuma bayani su kutun da guda zai zo zai ke جواز الاقتصار على الفاتحة أقول بابي سكتن دقودا يا حلقة ما قطع أكام فاتحة كوي ميزات شريعتي من ذا الله يجود إتني فوتن دي صلى الله عليه وسلم وانا حديثي نوانا متن دشيد وانا متاني داش البخاري بخاري شي يرويتوش تعليقا واتو باتارة إسنادي ببخاري يرويتوش والترمذي ترمذي يرويتوش موصولا دتكتين إسنادي وصحاها كمي انجل تاشي idan ka ji ash-shaykh al-allamah al-albani ya dauko maganar da wani malamin hadisi yayi game da ingantawa ko raunana wani hadisi kaji yayi shiru wato ya yadda kenan da bi yadda da wannan hukuncin na tirmidhi ba kamar da a ce hadisin shi a wurin shi hasan ne sai ya ce balhu sahih balhu hasan a hadisin hasan ne mun fahimci wannan da cewa balhu hasan amma tunda yadda sai kaji yayi shiru don mun karanto misali a baya akwai inda tirmidhi ya ce wannan hadisi hasan ne الشيخ الألامات الألبانية يا كيف صحيح جمع من فهمت وانا بكيكو الله يشير يده جمعه صلى الله عليه وآله وسلم بين النبائر وغيرها في الركعة حتى ورد أن نبي يكي أينهن سوريري قدا ديو قوت يدا ديو ما سكما دا جونا وغيرها دما وطن سوطن دا سكما دا جونا في الركعة ركعة دا وطرقة عن النبي يكي سيدو بوانا سورة تنا مقنا أكان حلتة عن أدم wannan ma tana magana akan halittar dan adam sai karanta su a raka daya kun ga duk suna da kama da juna shine nabair wannan sura da wannan sura na magana akan tashin kiyama sai karanta su duk a raka daya ko kuma wannan sura na magana akan tashin alkiyama karshen dan adam kenan ko wannan sura kuma tana magana akan farkon dan adam misali sai ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura kai mutum ka san an taba wani zamani ko da ba a san da kai ba abinda Allah yake ce maka kenan wai ka san haka an taba wani zamani ba a san da kai ba ma'ana ana nuna maka za a zo ayi wani zamani da sai an manta da kai kenan to sai kuma kaga farkon halittar mutum kenan yake nuni ko sai kuma sai zo ya karanta suratul qiyama da ke magana kuma akan tashin duniya to wani lokaci kuma sai ya karanta surar da ke magana akan ainihin mas'ala kaza sai kuma ya karanta yadda take kan wata mas'alar daban shi yasa yake jam'u sallallahu alaihi wa sallama bainan nazair wa ghayriha fi raka'a hadawar da annabi yake wa surori masu kama da juna da wadanda ma baki kama da juna ba a raka'a daya wa kana yaqrinu bainan nazair min al-mufassal manzo Allah ya kasance yana hada surori masu kama da juna daga mufassal me mufassal shine karshen al-qur'ani kawai in aka ce maka me mufassal sai ka ce karshen qur'ani to daga ina ya fara zaka zo ka ji daga ina ne ya fara ga sahihiyar magana a ƙasa dai gashi malam ne sharhi yace ai aswarul mutamathilatu fil ma'ani wato surori masu kama da juna wajen ma'ana sune nazair din kalmau iza kamar wa'azi abinda wannan sura ke wa'azi akai shi wannan sura take wa'azi akai awwal hukumi ko hukunci wannan sura tana magana akan hukunci hukunci wannan ma tana magana akan hukunci hukunci awul kisas ko kuma kisoshi a ce wannan na dauke da kissa annabi Isa wannan ma tana dauke da kissa annabi Isa ko wannan na dauke da kissa Maryam ko kuma wannan na dauke da kissa Maryam ko wannan na dauke da kissa Ibrahim wannan ma na dauke da kissa Ibrahim to sai hada su misali wal mufassal abinda yake nufi da al mufassal muntahahu akhirul qur'ani ittifaqan malamai sun hadu akan cewa karshen mufassal shine karshen al qur'ani wabtida'uhu to daga ina ne yake farawa shi mufassal din min qaf daga suratul qaf wal qur'anul majid alal asahi ga magana mafi inganci dai wa kai ka karanta risala an ce maka daga suratul hujurat to haka ne dama zantutuka ne malamai ne wannan mas'ala ce ijtihadiyya wannan malami yana ganin mufassal dai daga wuri kaza ne asalin abin da ake nufi da mufassal din wuri ne yawan gaba ne yawan gajerun surori yanzu kai ka karanto bakara kafin ka kawo ali imran awa nawa kake yi ai kai ma ban ka ce mufassal ba da wahala kafin a samu gaba ko to amma kana zuwa daga ka karanta ina tsaye na karkausar aya uku sai ka ji ka shiga wata kaga mufassal ke to mufassal din akwai tuwalil mufassal dogaye daga cikin mufassal sune irin su qaf irin su hujurat akwai wasfil mufassal sune ainihin irin su wal fajri da makamantan su akwai kuma qisarul mufassal sune irin su qul huwallahu tabbat yada inna abainaka inna anzalna ayya inna anzalnahu da kuma idza jaa to mecece sahihiyar magana dangane da farawa mufassal din shine wasu malamai sun ce suratul hujurat amma shi malam yake sahihiyar magana daga suratul qaf da mufassal ke farawa shine na ga mana wannan irin sabani na malamai mai sauki ne domin kowa yayi shi ne da ma a bisa kokarin shi yana son ya gane ne daga ina ne ya kamata a ce yanzu qur'ani surorin nashi sun zama gajejjeru gajejjeru surorin gajejjeru gajejjeru ba su da tsawon ayoyi ayoyin kuma isu ba su da dogon karatu to daga ina ne wannan malami yace hujurat wannan malami yace ainihin abin nan qaf shine shi malam yace daga suratul qaf ne da magana mafi inganci sai mu koma sama fakana yaqra'u suratul rahman manzo Allah dan haka ya kasance yana karanta suratul rahman to waɗannan lambobin da kake gani ga bayani akan su lambobin kashin farko da kake gani to yana gaya maka lambar suran ne a cikin alqur'ani ar-rahman ita ce sura ta nawa a qur'ani sai kace ita ce sura ta 55 ayoyin ta nawa ne sai kace ayoyin ta 78 abin da yake nufi kenan an fahimta to ga bayani da bakin shi da alƙalamin shi shima yace ar-raqamul awwal lis-suwar lambobi na farko din nan to na surori ne sura ta kaza kenan wal raqamu thani lambobi na biyu kuma li adadi ayati hayawan ayoyin ta ne wa qad kashafa lana tarqimul awwal yace lambobin farkon nan sun bude mana bayani qarar annabi sallallahu alaihi wasallam lam yura ismi jam'i baina kathirin min hadhihi an-nabair tartib al-mushaf wato wannan ya nuna annabi baya kula da yadda qur'ani ya tsaro wadannan surori a zahiri kenan kun san abin da malai yake nufi kun san akwai wata kissa wadda naji ana biya wa mutane ma wai wata rana sayyidina Umar yana bin wani mutum sallah mutumin ya gama suratul fatiha sai Umar ya ji shi ya kamo suratul nasi qul a'udhu birabbin nasi karshen qur'ani kenan wai sai Umar ya zara takobe shi yana jiran bari in ji limamin nan yake nufi tukuna idan ya zo raka'a ta biyu wata sura zai karanto to sai Umar ya ji wannan limami ya karanto suratul baqara sannan sai mai da takobe shi cikin kube wai da wannan limami ya dauko suratul falaqi qul a'udhu birabbil falaqi qul huwallahu to ya rikita kenan Umar zai sare mishi kai to wannan tatsuniya ce ba hadisin annabi bane ba na Umar bane ku jama'a mun fahimta kai jahilci ya kai wa mutane muna zaune a masallacin biyu ke ina jin 1983 ko 84 ko kamar shekaru 14 ko 15 misali da zuwa wuce limami ya limanci ya burkita irin haka misali ya karanta hal ataka hadithul rashiya raka'a farko raka'a ta biyu sai karanta subhisma rabbikal a'la sai wasu suka tarwaje suka daina bin sallah kuma a masallacin biyu ke anan Kano Bayer University jama'a mun fahimci wannan da kyau to wannan kuskure ne jama'a shine malam yake cewa daga bayanin lambobin nan na farko zamu gane cewa ashe annabi so da dama baya kula da wannan jirantowar yadda alqur'ani yayi fadalla ala jawazi zalika to wannan ya nuna mana halaccin haka wa mislihu ma sayati fil qira'a fil layli fi salatin layli kuma irin wannan ma zai zo misalin shi a cikin karatun da annabi yake a cikin sallar dare jama'a mun fahimci wannan zaka ji wata ran a cikin sallar dare da annabi ya tashi karanta baqara ba sai Ali Imran ba to sai ya dauko Nisa'i sai ya dauko suratul Nisa'i sannan kuma sai ya ainihin suratul Ali Imran kaga ya burkida kenan to babu laifi yanzu in ka zo sallah ka karanta idza jaa nasrullahi wal fath to kuma da ka sake mikewa a raka'a ta gaba sai ka karanto ainihin inna a'tainakal kawsar babu laifi akan haka ko da yake kamar yadda zaka zo ka ji bayani ka biyo wannan tartibin shi yafi amma an ka burkita fa to sabanin yadda wasu malamai suka ce yau makaruhi ne a'a ba makaruhi bane halal ne tunda annabi yayi sallallahu alaihi wasallam sai ce wa in kana al-afdal mura'atu at-tartib ko da yake abin da yafi shine mutun ya kula da jerantowa ta alqur'ani jama'a mun fahimci wannan da kyau ko tunda ai kaga shi kanshi alqur'anin hatta wajen karantar da shi abin da ake so a fara karantar da mutane fatiha sannan suratul baqara sai ayo kasa kama sai al-imam an-nawawi a cikin littafin shi mai suna at-tibyan fi adab hamalatil qur'an yace amma mutanen da suke yan koyo ne da yara kanana idan za a fara karantar da su alqur'ani to babu laifi a faro musu ainihin daga kasa dan haka in ka sami yaro dan islamiya shi farkon karatun ka ce biya min karatun ka na fari sai ka ji ya fara da la ilaha illallah dan da haka aka fara mishi karatun ka na gaba fa sai ka ji ya shiga kul a'udhu bi rabbil falaqi sai kul a'udhu bi rabbin nas sai ka ga wato shi ta kasance yake koyo alqur'ani kenan to babu laifi akan haka tunda sauƙaƙawa akai dan a koyar da su amma in ba haka ba fatiha ita ce ke farko sannan baqara sannan ali imran sannan sai suratul nisa sannan zuma ida har dai zuwa nasu kuma jama'a mun fahimci wannan da kyau ko waɗannan bayanai jama'a ana karanta mana su ne dan kada wata ranka ji wani yayi aitashin hankali da kai ana son a nuna maka manzon Allah ya zo da zaman lafiya ne ya zo da alheri ne duk wata tarzoma da kuke yi wani ba za mu bi sallah ba kaza kaza ku idan da sallah ku tashi kuna kokowa wallahi duk wannan ba shi cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an fahimci wannan da kyau ko liman yayi kaza a to wannan liman jinin shi ya halatta me ya kai jinin liman ya halatta liman da zai ce jinin wani ya halatta kuma shi wai jinin shi ya halatta kai saboda liman yayi sallama irin wayar da baka so wai kai ka ce sallama ɗaya za a yi liman kuma yayi sallama biyu wai jinin shi ya halatta wai ba ma za a bi shi sallama wannan mummunan fiqhu ne babu irin wannan fiqhu na ku a rubuce fiqhun ka ne wannan ra'ayi ne to annabi yana karanta suratul rahman wanda ita ar-rahman sura ta 55 ce aya ta 78 wan-najmi da suratul najmi ita ce sura ta 53 ayoyin ta 62 ne kaga ya burkida kenan ko domin kaga ar-rahman ce kasa najmi ce sama to shine misalin da malam yake kaga fi raka'atin a cikin raka'a daya kaga ayoyi 140 kenan a raka'a daya annabi ya kan karanta waqtarabat as-sa'a waqtarabat da iktarabat wadda ita aya ce sura ce ta 54 ayoyin ta 55 wal haqa da suratul haqa sura ce ta 69 ayoyin ta 52 fi raka'atin raka'a daya wato ayoyi 157 kenan a raka'a daya wattur da suratul tur sura ta 52 ayoyin ta 49 wadhariyat da suratul zariyat sura ta 51 wadda tana da ayoyi 60 fi raka'atin raka'a daya kaga ayoyi 109 kenan annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan ainihin karanta a can baya wajen suratul haqa wato ayoyi 107 nan kuma ayoyi 109 sallallahu alaihi wa sallama sannan wa idha waqa'at da idha waqa'atil waqi'a ai ita ce sura ta 56 ayoyin ta 96 ne wa nun da kuma suratul nun sura ta 68 ayoyin ta 52 fi raka'atin raka'a daya kaga ayoyi 148 ke ne ke karanta a raka'a daya wa fa'ala sa'il wadda take sura ce ta 70 ayoyinta ko ayoyinta 44 wan naziat da suratul naziat sura ta 79 ayoyinta 46 fi raka'atin a cikin raka'a daya wato in ka lissafa za ka ga cewa ayoyi 90 kenan a cikin raka'a daya wailun lil mutaffifin da wailun lil mutaffifin sura ta 83 ayoyin ta 36 wa abasa da abasa wadda abasa ita ce sura ta 80 ayoyin ta 42 fi raka'atin raka'a daya wato raka'o'i 78 kenan a raka'a daya ayoyi 78 a raka'a daya wal mudaffir da ya ayyuhal mudaffir ita ce sura ta 74 ayoyin ta 56 wal muzammil da suratul muzammil wadda ita ce sura ta 73 ayoyin ta 20 fi raka'atin a cikin raka'a daya wato ayoyi 76 kenan kan karanta a raka'a daya wa halata da kuma halata alal insani kenan tunda bai ce halata ka ba in yace halata yana nufin halata alal insani ita ce sura ta 76 ayoyin ta 31 ne wala uqsimu biyawmil qiyamah da la uqsimu biyawmil qiyamah wadda ita wannan sura ce ta 75 ayoyin ta 40 fi raka'atin raka'a daya wato wannan ya nuna maka annabi yana aya 70 kenan da daya a raka'a daya wa amma yatafa'alun da kuma amma wadda ita ce sura ta 78 ayoyin ta 40 wal mursalat da suratul mursalat ita ce sura ta 77 ayoyin ta 50 daidai fi raka'atin raka'a daya wato yana karanta ayoyi 90 kenan a raka'a daya wad-duhan da suratul duhan wadda ita ce sura ta 45 ayoyinta 44 ayoyinta 59 mun fahimta wa idhash-shamsu kuwirat da kuma idhash-shamsu kuwirat sura ce ta 81 ayoyinta 29 fi raka'atin a cikin raka'a daya. Wannan ya nuna Annabi sallallahu alaihi wa sallam a wannan lokacin yakan yi ayoyi 88 kenan a cikin raka'a daya jama'a. To zamu zo kuma kamar yadda zamu zo mu ji Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce in mutum ya nemi mutane limanci sai ya saukaka. To ashe saukaka nan ba kullun fa ka ja sura mai aya uku ba, wata ran a tsawaita, wata ran a takaita, wata ran a gajarce, haka ake yi. Allah ya shiryar da mu. Shi yasa mas'alan nan tana buƙatar sai an naɗa limamai waɗanda suka amsa sunan su na limamai, ba wai kullun sai an zo sallah ne lokacin za a ce wa na bismillah ba. Dama ya fara ya hadda shi izu uku, duk baki ɗaya zai ce tun daga qul huwa sai ya kawo suratul nasi, wannan tusa ta dame shi, wannan ya ci alal cikin shi, ya kuma wannan, duk baki ɗaya kafin ya idar da sallar sulusi na masallacin sun fita. Kashi ɗaya bisa uku duk sun fita saboda ya kuntata musu, ba rahama tare da wannan limamin. Amma ana son limami ne wanda zai waiwaya. Manzo Allah ya ce ka tuna a bayanka akwai tsofaffi, akwai masu raunin jiki, akwai wani yana da bukata, ba a ci karin kumallo a gidan shi ba, da rana ba a ci ba, ya dan siyo tumatiri da tattasai da dan atarugu da dan manjan shi a leda, shinkafa shi gwangwani uku, za a zo a bararraka musu da almuru su dan samu, ita ce karin kumallo, ita ce na rana, ita ce na dare. Dan Allah kai limamin magriba ka zo ka jawo suratul baqara, inda gudu baya zai dan Allah ba tun zai hanbare sallah kai tafi ba. Sai ta wannan yaro zamu zo mu ji hadisin shi da yaji sallah ta mai tsawo da yanke ba, sai koma gefe guda ya kara sai jara kunin shi tafiyar shi. Kaje kawo ni kwadago ne nan yazo ya ga suratul baqara, saboda Allah to wani kwadagon zaka saki a cikin masallaci? Shi yasa ana son rahama in kai liman ne, ka rinka yi wa mutane rahama kana tausaya musu. Idan kuka haɗu cewa yanzu za ku yi sallar Ramadan, masallacinku ne kun san kun tattaru ku ne matasa majiya ƙarfi, to sai ku ji yadda ku ga ya dace da ainihin za ku iya yi. Jama'a mun fahimci wannan? Amma kuka san masallacinku sallar tarawihi, wannan yazo, wannan yazo, wannan yazo, to sai ku yi yadda kowa ba zai takuru ba. Ko kuma dattawa kada kullun ku lalace kawai kuna jiran ai muku qul huwallahu ne, ai muku tabayyada, ai muku inna a'tainaka, da zaran an jawo sabbih isma rabbika la'ala ku ce izu goma ya jaba. Izu goma ba izu goma ba ce sabbe, da tije izu daya ce, izu daya ce. Allah kiyaye. To wannan hadisi al-Bukhari wa Muslim sune ainihin suka ruwaito shi. Wa kana ahyanan yajma'u bayna suwar min as-sab'i at-tawal, wannan lokacin manzon Allah ya kasance yana hada dogayen surori mafi tsawo a cikin Al-Qur'ani. Akwai surori da suka fi kowaɗanne tsawo a cikin Al-Qur'ani, sun fi kowaɗanne tsawo su bakwai ne. Wannan lokacin daga cikin su Annabi yake dibowa kal baqara, kamar suratul baqara wadda take da aya 286, wan nisa'i da suratul nisa'i wadda tana da aya 176, wa ala imran da ali imran wadda take da ayoyi 200 daidai. Duk baki ɗaya sai ya haɗa ya karance su fi raka'atin wahidatin, a raka'a ɗaya min salatin layli na sallar dare, wato aya 662 Annabi yake a raka'a, kaga tunda sallar dare ce shi kadai 662, tunda shi kadai yake abin shi a daka min salatin layli a sallar dare, kama sayati, kama da bayani zai zo akan haka. Wa kana yaqulu, dan haka Annabi ya kasance yana cewa afdalus salati tumul qiyami, sallar da tafi kowace falala da daraja sallar da aka dade a tsaye. Wannan hadisi Muslim da Tahawi su da suka ruwaito shi. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Shi yasa aikin aiki ne, in ba ka yi ba masu yi guri ko? Manzo Allah kenan da duk alheri Allah ya tara mishi, amma ka ga yadda yake zagewa yake bauta Allah. Ina kai da yanzu kake daliban, ko za ka samu shiga, ko za a aje ka tudun a arafi, wuta za a yi da kai, ko za a yi maka gafara, ba kai kamata ka zage ba? Sallallahu alaihi wasallam.